بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar mai daidai da daren 6 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433 daidai da 30 ga watan disamba shekara ta 2011 wannan shine kasab na 11 daga cikin jeren jiya karatutukan littafin al-kaba'ir wallafar al-hafiz abu abdullah muhammad ibn ahmad ibn qayyim az-zahabi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi kamar yadda muka shafani wannan littafi wa'azi dama yake dangane da manyan laifuffuka da kuma waɗanda ke ƙasa da su wajen girma bayan da malamin ya wa'azantar da mu dangane da laifi mafi girma akan cewa shine shirka a hada Allah da wani a bautawa Allah madaukakin sarki ana mai bautawa wani ko ayi watsi da bautar Allah dungulungun a tare a bautawa wani sai malam yace al-kabiratu thaniya qatlun nafs babban laifi na biyu daga cikin jeren giyar laifuffuka shine kisan kai wannan kalma haka bahaushe yake fassara ta wato kisan kai bahaushe baya fassara ta da cewa kisan rai wannan ba hausa bace sai da gwaranci ya shiga cikin hausa sannan ake jin kisan rai a kisan kai nafsu din ita ce bahaushe yake kira da kai ba kuma kai wanda ke saman wuya ba abin da yake nufi da ainihin wato nafsu din anan ko kuma kai din shi din ne rai amma kuma ita wannan kalmar bata dace a amfani da ita a wurin ba idan aka ce qatlun nafs kisan kai ana nufin ka kashe kanka ko ka kashe wani ko ka hada baki wajen kashe wani ko ka taimaka wajen kashe wani duk wannan na daga cikin ma'anonin da kisan kai yake dauka kuma kowanne a musulunci yana da ainihin matsayin shi da gargadan irin yadda ka sa hannunka ko bakinka ko kuma gudunmuwarka wajen afkuwarta Allah madaukakin sarki ya kiyaye malam yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما malam ya fara da wannan aya kamar yadda yake haka dabi'ar mu take mu ahlus sunna dake bin manhajin salaf muna gabatar da alqur'ani da hadisi sannan da fatoyi na malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai kamar yadda ɗaya daga cikin malaman mu magabata wanda ya kai matuka a cikin wannan fage al-imamu ibn al-qayyim yake cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwihi mal-ilmu nasbaka lil-khilaf safahatan bayna ar-rasul wa bayna ra'yi faqih yace ilmi shine a ce Allah ya ce annabi ya ce yace madalla da irin wannan ilmi kuma babu laifi a hada da cewa malamai daga cikin sahabbai sun ce yace amma wauta ce a ce maka Allah madaukakin sarki ya ce kai kuma kana gabatar da maganar wani daga cikin malamai na fiqh kowa ne ne to wannan wauta ce kuma danyen aiki ne Allah ya kiyaye yana daga cikin abin da ainihin wato yazo a tsari na malaman magabata shine duk inda za a fara karatun alqur'ani da nufin karatu tilawa to kamar yadda Allah ya umarni sai an fara da ta'awuzi amma bayan nan duk inda za a ja ayar Qur'ani in dai a matsayin kafa hujja ne ko iktibasi to ba a yin ta'awuzi balle a wurin fara wa'azi balle a wurin fara hutuba waɗannan duk ya saba wa tafarkin malaman farko dan haka a irin wannan wurin ba shi cikin sunna ko ka dai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko da sai in za ka yi zama na tilawa al-Qur'ani amma kafa hujja za ka yi ko kuma iktibasi za ka yi a cikin ainihin wato balagha to ba za ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma idan a ce karatu ne na al-Qur'ani za ka fara sai ka ce a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kaga zaka fara farkon sura kin idan zaka fara daga tsakiya ne a matsayin tilawa dudde ne sai dai babu ainihin wato basmala kamar yadda malaman tajwidi suka fadi sai kai a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi amana ar-rasul bima انزل اليه من ربه والمؤمنون مثالي اما اذا irin wannan wurin ne to ba a yin ta'awuzi saboda zaka kafa hujja da aya ne ba tilawa zakai ba dan haka sai mutane su fadaka abu na farko kenan yin ta'awuzi a irin wannan wurin bid'a ce nake nufi da bid'a shine ka kirkiro abin da ba haka yazo daga Allah ko daga annabi ba abin da Allah yace fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billah anan ba qira'a bace dan haka na farko ba za kai ta'awuzi ba na biyu ba za kai tartili ba tare da cewa karkaji wasu daga cikin waɗanda ke danganta kansu zuwa ga wannan manhaji musamman waɗanda ake kwararo da kasusuwansu daga kasashen Saudi Arabia Kuwait da makamantansu irin su Muhammad al-Arifi in sun zo kafa hujja da ayoyi suna rera su ba shi daga cikin manhajin salaf in dai hujja za a yi da aya to babu maganar rera ta kamar nan gurin tace al-kabiratu thaniya qatlun nafs sai kace qala Allahu ta'ala sai kuma kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم wannan san bashi daga cikin manhajin ahlus sunna saboda haka wajibi ne mutane su gane karatun alqur'ani ibada ce to kuma ba a yi sai yadda aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka duk inda zaka karanta alqur'ani a matsayin tilawa zakai karatu zaka zauna yi ba wai zaka jawo wata aya bane dan kai hujja ba kuma zaka yi iktibasi bane shine kana cikin wata magana sai ka hada da wata aya ka wuce to ba a yin ta'awuzi kuma ba a yin tartini a kiyaye ya saba wa manhajin magabata da haka kadai sai ka ce al-kabiratu thaniya lefi na biyu daga cikin manya-manyan laifuka da malam ke wa'azantar da mu qatlun nafs kisan kai qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ce man yaqtul mu'mina muta'ammidan wanda duk ya kashe mu'mini da gangan fa jazaohu jahannam to jahannama ita ce sakamakon shi khalidan fiha kuma zai zauna a cikin ta dindindin wa ghadiba Allahu alayhi Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu Allah ya tsine mishi albarka wa adda lahu azaban azima Allah ya yi mishi tattalin azaba mai girma kenan kaga shiga jahannama din da aka fara bayani an bayyana makomashi ne sannan karshen ayar kuma tana bayyana menene zai same shi a cikin wutar jahannama din shine sai aka ce azaba ce wadda take mai girma azabar mai girma kuma a wani irin hali a halin na farko Allah ya yi fushi da shi ma'anar fushin Allah shine Allah ya ce ba shi ba ka ma'anar tsinuwar Allah shine Allah ya ce tafi ka bani guri wannan shine da Hausa ya ce ba ni ba ka kuma tafi ka bani guri to Allah ya fushi da shi kenan kuma ya tsine mishi albarka dan haka ya maida jahannama ita ce ma'awahu ita ce makomashi jama'a mun fahimci wannan wannan ita ce aya ta 93 a cikin suratul nisa jama'ar musulmi idan kuka dubi ayan nan abinda take cewa shine wanda duk ya kashe mu'mini da gangan anan ba kisan kai na kuskure ba kisan kai na ganganci wanda kai kana sanar da cewa kisan kanshi kake so kai kuma da nufin hakan kai kuma ka samu nasara akan haka to matsayin shine sakamako na farko shine wutar jahannama
na biyu shine huludi a cikin wutar jahannama. Me ake nufi da wannan huludi a cikin wutar jahannama? Malamai tun daga malaman farko sun yi sabani akai. Shin wanda yake san kai zai dawwama dawwama ta har abada a cikin wutar jahannama, ko kuwa zai yi zaman dindindin ne kamar yadda kajina ce, shine a jefar da shi a yi watsi da shi a manta da shi? Waɗannan ma'anoni ne guda biyu waɗanda za su bayyana a cikin bayanin nan da zan yi insha Allahu ta'ala. Idan ya zo da ma'ana ta huludi ne na cewa har abada, to wannan shi kenan, babu wani yanayi da zai faru wanda za a fitar da shi. Wannan akan haka an samu malaman salaf waɗanda suka tafi a kai, daga ciki akwai sahabi Abdullahi ɗan Abbasi, tare da cewa wasu suna ganin cewa Ibnu Abbasin ya tafi akan wannan fatawan ne domin girmama da kaurara munin wannan laifi, don kada mai yin wannan laifin ya ɗauka cewa in ya shiga wuta fa wata rana zai iya fita. Wasu sun yi wa maganganu da fassarorin Ibnu Abbasin wannan fassara saboda wasu dalilai waɗanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito su a cikin littafin shi Al-Adab al-Mufrad da isnadi sahihi daga Abdullahi dan Abbasin, Allah ya kara mishi yarda. Wani ne yazo ya ce wa Ibnu Abbas, Allah gafarta malam, idan ni kisan kai Allah zai yafe mini? Sai Ibnu Abbas ya ce pau pau pau, Allah ba zai yafe maka ba, ko ka tuba Allah ba zai yafe maka ba. To sai jikin shi ya sanyi, sai ya tashi ya tafi. Yana tafiya sai dalibai suka ce, Allah gafarta malam, kai kake karantar da mu cewa babu wani laifi da dan Adam zai yi har shirka, in yayi ya tuba kafin ya mutu sai Allah ya yafe mishi. Sai Ibnu Abbas ya ce kwarai da gaske. Sai suka ce to ai kuma malam, yanzu fatawar da kai ta saba abin da kake fadi. Sai ya ce a'a, wannan mutumin ku bi bayan shi ku gani, yana nufin ya kisan kai ne ya zo ya ɗibi fatawa, idan akwai sassauci ya je ya yi sai ya tuba, idan babu sassauci shi kenan. Ya ce don haka kuka ga da nemi shi fatawar? Sai jikin shi ya sanyi. Sai suka bi bayan shi suka bincika, sai suka samu abin haka. To wannan yana daga cikin aikin malamai masu fatawa. Don haka malamai ke cewa ita fatawa ba karatu ne wanda yake zaune da gindin shi ba. Don haka wasu malamai kamar al-Imam Imam Ahmad ibn Hanbali suka hana a rubuta fatawoyin malamai, suke kyamar rubuta fatawoyin malamai. Ba dan koyi ba, saboda ita fatawa ana yin ta ne da gwargwadon zamani, da gwargwadon lokaci, da gwargwadon mutane, da gwargwadon kuma idda mutanen suke. Shi yasa kake ga danyu daga cikin matasan zamani waɗanda ba su yi karatu gaban malamai ba, littattafai suke ɗauka, sai su ɗauki fatawar da aka yi ta a ƙasar Maghrib al-Arabi, a ƙasar Maghrib Morocco, ko a ƙasar Algeria, ko a ƙasar Saudiya, ko a ƙasar Masar, sai ya zo sai ya ɗauko ta, sai ya kawo ta, ya ɗabbaka ta a contemporary rayuwa irin wannan ta Najeriya, wanda yake addinan mutanen bai yi iri ɗaya ba, aqidunsu ba su yi iri ɗaya ba, yarukansu ba su yi iri ɗaya ba, alƙiblarsu ba ta yi iri ɗaya ba. Sai ya ɗauki wannan fatawar, sai ya zo sai ya ɗabbaka ta. Kawai me yasa sai ya ce bin baz ya yi fatawa da ita? Na'am, idan bin baz ya faɗi wata magana ya ɗaure ta da aya, magana ta ƙare. Idan Usaimin ya yi magana ya ɗaure ta da aya, magana ta ƙare. Idan Nasiruddin al-Albani ya magana ya ɗaure ta da aya, magana ta ƙare. Amma a fatawa ce aka tambayi bin baz, ko Usaimin, ko Albani, ko Ibn Jibril, ko Salih, Fauzan al-Fauzan, Allah gafarta malam, ina hukuncin mace ta tuka mota? Sai ce haramun ne, bai halatta ba a kowane hali. To wannan fatawar ba za ka zo ka kawo ta Najeriya ba, sai ka tsaya ka dubi yaya rayuwar mutanen Najeriya take. Domin asali ba aya bace, ba hadisi bane, ba aya bace, ba hadisi bane, fatawa ce yayi. To sai ka duba yanzu wannan fatawar in ta zo Najeriya wani hali ne za ta samu kanta? Dole sai ka auna ta tukuna. Yadda mutanen Saudi Arabia da mutanen Kuwait suke game da rayuwar tukin mota da sauran al'amura da suka shafi wannan, haka mutanen Najeriya suke, haka kaza haka kaza, sai ka auna tukuna. Ko kun fahimta jama'a? Sai sa ko da waɗannan ɗanyun matasa ƴan takife fatoyi ne suka je suka ɗibo na wasu matasa waɗanda ba malamai bane, galibin su ƴan boko ne, mutahammisai, wato waɗanda suke da zil da son addini amma ba su yi zurfi cikin shi ba, a ƙasashen Algeria da makamantansu. da suka samu kansu a halin wani tsurkuki sai suka fitarwa da kansu fatawoyi akan cewa a wannan hali da suka samu kansu kada wanda ya shiga gwamnatin ya aiki kada wanda ya shiga siyasar kada wanda ya shiga makarantun su a janye ayi tawaye daga komai sai suka buga littafai sai suka watso su da suka buga littafai suka watso su tun 1993 94 shikenan waɗannan ƴan takife da suka zo suka karanta kai sai suka ce karatun boko haram ne aikin gwamnati haram ne siyasa haram ce in the most contemporary Nigeria context wannan fatawa ba daidai bace amma su can da suke wa kansu in sun yi wa kansu za a iya cewa sun yi ne don wata maslaha amma su ma a lokacin sai da malaman fiqhun zamanin su su ne su Usaymin da su Albani suka yi musu fatawa akan cewa a kar ku wannan fatawar ba daidai bace ku hakura an ce a zo a kafa jam'iyyu kowa ya zo ya kafa jam'iyya matasa musulmi injiniyoyi likitoci pharmacists sun hadu masu kishin addini sun sai kafa jam'iyyar Islamic Salvation Front sai suka ce duk wanda ya imani da Allah da manzon shi yazo ya saka mana ƙuri'a za mu shari'ar Allah mutane suka zo suka yi ta danna musu ƙuri'a suka yi ta danna musu ƙuri'a ana ganin cewa za su ci sai aka ce an rusa zaben sai suka ce to in kuwa an rusa zaben nan to babu wani wanda ya halatta ya sake yin wata siyasa kuma wannan gwamnatin da aka kafa ta shegiyar gwamnati ce ba ƴar halal ba kada wanda ya shiga haka kada wanda ya aiki haka kowa ya janye dan shi ko kanin shi ko matar shi daga jami'a duk wanda wata kanwar shi kowa take aikin asibiti kowa ya janye ayi baran-baran da gwamnatin kun ji fa asalin fatawar kun ji kuma halin da suka samu kansu sannan jama'a hatta kasusuwa da littafai da suka yi ta rubutawa da abubuwan da suka yi ta biyo baya duka kaf muna da su a makarantar na a rubuce don haka muna da cikakkiyar masaniyar me ya faru suka buga wa Usaymin waya Usaymin ya ce musu a'a wannan fatawa kar ku yi ta ba daidai bace muna nan da muryar fatawar Usaymin a wannan lokaci sai da su da kansu suka sajjala muryar suka ga wa duniya saboda sun samu crack a tsakanin su wani suka ce to gaskiya mu da mafi ba malamai bane mu injiniyoyi ne waɗannan ƴan jarida ne waɗannan likitoci ne waɗannan pharmacists ne waɗannan lauyoyi ne waɗannan ƴan kaza ne mun haɗu ne saboda kishin musulunci abinda muke jin malaman nan suke ce mana shine muka tashi tunda kuskure ya faru akan hanya malaman nan sun ce mana mu hakura dama su ne malamai mu hakura mu koma mu je mu sake shiga cikin jam'iyyu a sake bugawa mu sake shiga ayi kaza ayi kaza ayi kaza sai suka ce fau suka buga wa Nasiruddin Al-Albani yace musu samkar su dauki wannan fatawa sarki ya tabbata a ga Allah minti biyar tsakanin fatawar Albani da fatawar Usaymin Usaymin yana ina yana ainihin Saudiya Albani yana ina yana Jordan suka buga musu amma fatawoyin sai suka yi daya tsakanin minti biyar sai wasu suka ce sam ba za su ji ba sai suka ce waɗannan malaman a rubu da su ma malaman gwamnati ne malaman san zuciya ne shine sai aka samu wannan crack shine waɗancan da suka kafe suka je suka hau kan duwatsu suka je suka ci gaba da zama ana ba ta kashi da su suna bi suna kashe malamai suna kashe ma'aikata suna kashe kaza suna kashe kaza kamar yadda kuka ga abin ya faru a ƙasar nan sai suka rubuta littafai tun a lokacin da suke rubuta waɗannan littafai malamai kuma sun biyo baya suna rubuta littafai cewa abubuwan da suke rubutawa ba daidai bane samu littafin al-Iraq sai da malam mashhur ya bada labarin tarihin hadisar kaf da yadda aka yi da kasusuwan da ya amfani da su da sauransu kaf din su muna da su a makarantar nan muka fara bayani mu ma da muka ji waɗannan abubuwan za su tinkaro ƙasar nan ba daidai bane wannan fatawa an yi ta ne a can a can din ma ba daidai bace dan ba daga malamai bane daga ƴan takife ne daga ƴan ataba ne amma ina ustazin Najeriya ya je masallacin juma'a ya ga littafi shikenan sai ce fatawa ta sauka saboda haka ku kiyaye jama'a don haka wajibi ne kai karatun usulul fiqhi wajibi ne kai karatun alqawaidul fiqhiyya bayan kai karatun qur'ani kai karatun hadisi ka iya lura ka iya aqida don ka san yaya ake da fatawoyi duk yanzu rikicin da ake a ƙasar nan game da mazhabi fa duk rikici ne game da fatawoyi ahalari da kake gani ishmi ishmawi iziya risala askari muktasar Qurtubi dukkan su fatoyin malamai ne. So ba za ka yi tashin hankali a kansu ba. Dan mudiyo a cikin littafin shi kaf in yazo bayani daga ciki sai ya ce waɗannan fatoyi na malamai in kai ka gamsu da su wani bai gamsu ba ba za ka tursasa mishi ba sai dai kai kokarin gamsar da shi in yaki sai ka rabu da shi. Saboda fatawa ce Allah bai wajabta kowa ya bi fatawar wani ba. Amma abinda Allah ya wajabta shine ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Karanta littafin Hidayatut Tullabi ila Tariqis Sahab saboda dan hudu yayi bayani akan wannan. To a karkashin wannan jama'a sai wasu na son mu dawo kan mas'alar da muke tattaunawa. Sai wasu malamai sai su ga cewa wannan magana da Ibnu Abbas yin akan cewa wanda ya kisan kai ko ya tuba Allah ba zai gafarta mishi ba. Asali Ibnu Abbas yayi ta ne fatawa ce ta tsoratarwa. Domin an ruwaito shi da kanshi yana cewa babu wani laifi da ya kai girman shirka. Amma in mutum yayi ya tuba kuma Allah zai yafe mai. Wannan ita ce gaskiyar magana dangane da yadda ya kamata a sawwara maganar Ibnu Abbas. Kenan in ka fahimci haka. Yana daga cikin salo na malaman salaf kenan. Idan suka je suna wa'azi akan wata mas'ala wadda barna ta bayyana akan ta, to duk wata kofa ta sassauci ba sa budewa. Dan kada wani ya amfani da wannan kofar sassauci yaje aikata wannan abun yayi mai yayi tunanin cewa zai tuba. Karanta farkon suratu Yusuf mai ƴaƴan Yakubu suka ce cewa suka yi mu je mu kashe Yusuf in ya so wata kuma min ba'dihi qauman salihin. Daga bayan sai ku tuba ku zama waliye kowa ya tayawo da carbi shikenan kun tuba. An fahimta jama'a? To kenan duk sanda ka zo ka samu mutanen da suka yi zurfi a cikin wani saban Allah idan ka zo za ka yi musu wa'azi to duk abin da ya shafi sassauci to ba za ka yi shi ba ko kadan. Wannan shine sirrin muqaddima ta ainihin kasar din waye kashe Malam Ja'far. Za ku ji a cikin wannan muqaddima ko kadan ban yi sassauci dangane da mas'alar ba sai na tafi akan gundarin maganganun da suka zo daga Ibnu Abbas addiddin kule ba tare da fassara ba. A karkashin wannan kenan Ibnu Abbas da ya fassara wannan wuri da cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan wanda bi ya kashe mu'mini da gangan fajaza'uhu jahannam sakamakon shi wutar jahannam khalidan fiha kuma zai dawwama a cikin ta. In ka lura da kyau dazu ba haka na fassara ba. Azu sai na fassara da cewa zai zauna cikin ta zama na dindindin. To akwai bambanci tsakanin zaman dindindin da dawwama. Dawwama shine babu ranar fita. Zama dindindin kuma a jefa shi a watsi da shi kawai sai randa aka huce a waiwayo. Akwai bambanci da Hausa. Yasa sai ka koyi Hausa da kyau. In ba haka ba Larabcin ma ba zai rinka fassaruwa ba. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Dan haka duk wanda ya kashe mu'mini ka ji matsayin shi. Allah ya fushi da shi sannan Allah ya tsine mishi albarka ya mishi tattalin azaba mai girma. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki kuma yace wal ladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mu'minai sune mutanen kirki waɗanda ba sa hada Allah da wani a wajen bauta. Ba sa bautawa Allah suna hada shi da wani. Mu'minai Allah kadai suke bautawa. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah. Sannan mu'minai ba sa kisan kai wanda Allah madaukakin sarki ya haramta illa bil haqq. Sai ran da ya cancanta da ainihin a kashe shi. Anan sai mu tsaya mu tattauna dangane da wannan maganar. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah. Duk wani rai Allah ya haramta a kashe shi illa bil haqq sai in wannan rai ya cancanta a kashe shi kamar yadda muka bayyana ranan. Ran duk da ya cancanta a kashe shi jama'a ba a kashe shi kisan mummuke. Ma'anar kisan mummuke shine a je a afka mai ba tare da an tsayar mishi da ainihin hukunci ba. Na farko kenan ba a kashe shi sai an gabatar da shi gaban wani mai shari'a wanda zai ce mai abinda kai kaza 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 saboda kaza kana da ta cewa in ya rude sai a koma da shi ya je ya zauna. ya natsu ya shakata dan haka a cikin shari'ar musulunci babu irin wannan abu da turawa suka kawo aje a daure mutum sai bayan watanni ko shekaru ya galabaita ya tsorata ya furgita sannan a fito da shi kuma a zo a gabatar da shi kai a kotu a ce yana da wata ta cewa babu wannan a musulunci mafi tsawon kullewa da yazo a musulunci shine wani guda karanta littafin fiqh sunna a cikin babu sijin wannan ma za a yi mishi ita ne saboda ni saboda neman bayanai su fito in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama sa'a guda yake tarewa ya tare ka sa'a guda kafin sa'a gudan nan an yi duk abin da za a yi an gama yana da gaskiya a sake shi ba shi da gaskiya a hukunta shi amma aje a kulle mutum bayan wata 5 bayan wata 7 sannan daga nan kuma sai a taho da shi azo a gabatar da shi a kotu ya zai iya kare kanshi babu wannan a musulunci a karkashin wannan duk wanda ya hukuncin da za a kashe shi za a dauko shi ne cikin kwanciyar hankalin shi da cikin lumanar shi sai a gabatar mishi da dalilai idan aka ga ya rude sai ainihin daga naka daga sai ya samu lauya wanda zai tsaya mishi dan haka akwai aikin lauya a cikin addinin musulunci akwai karatun lauyanci a cikin addinin musulunci matsayin shi yana shiga cikin babul wikala ne a cikin ainihin fiqh a cikin fiqh akwai babi na wakilci shine zan iya wakilta wani ya je siyar min da gidana ko ya siyo min gida zan iya wakilta wani ya aurar da yata ko ya karbo min aure to haka zan iya wakilta wani ya tsaya a kotu yayi magana a madadina kaji inda malaman fiqh alqalai suka shigar da ainihin wato aikin lauyanci a cikin ainihin abin da ya shafi ilimin fiqh karanta littafin al-mahama fi shari'atil islamiyya wallafar abu ubaida mashhur al-hasan Allah ya saka mishi da alkhairi idan an fahimci wannan jama'a yana da yancin ya dauko wani gogagge ko kwararren lauya wanda zai zo ya tsaya shi a rayuwar shi dama abin da ya goge kenan yayi magana a madadin shi idan wannan lauya yayi kadan ya karo wani in wannan ya gaza ya maimaita ya canza shi da wani bi ya halatta a cikin shari'ar musulunci yadda ba za a tabbatar da dora wuka a wuyan shi a kashe shi ba sai an tabbatar mishi qur'ani da sunna abinda yayi ya tabbata cewa laifin kisa ne wannan shine ake nufi illa bil haqq amma duk wasu mutane da za su koma gefe guda su ce mu taru mu je mu kashe wani ko mu kashe suwani ko mu je mu yi kaza wannan abin karka taba shiga har abada ba musulunci bane musulunci duk abin da zai yana yin shi ne in the most transparent process a hanya mafi bayyana karara baya koyewa dan musulunci ba mugun abu bane shi yasa sayyidina Umar ya taba kashe ainihin wato wasu mutane guda biyu akan sun kashe wani yaro na'am me ya faru farko ne yake neman wata mace da suka ga asirin su zai tono wani yaro ya gansu sai suka tafi sai suka je sai suka kashe ainihin yaron da suka kashe yaron sai sayyidina Umar sai ya sa aka kamo ita matar da ita da wanda ke neman ta sai ya kashe su sai ka zo aka karanta mishi aya ya Allah ya ce annafsu bin nafs rai in ya kashe rai a kashe shi yaya zaka kashe rai biyu dan sun kashe rai daya tunda Allah ya ce annafsu bin nafsi sai ya ce ai ayar abinda take cewa shi din ne abinda na aikata kisan kan da suka hadu sun hadu ne sun yi kace eh yace don haka kowanne hukunci na komawa kan shi ne a matsayin yayi kisan kai domin ai wancan da ya tashi ba ya kashe rabin shi bane ya bar rabin shi da rai wancan ma ba rabin shi ya kashe ba dan haka kowanne to da suka ji kansu ya daure za su jaya sai Umar ya ce wallahi barin ga muku ba waɗannan mutanen guda biyu ba idan mutanen kasar Yaman kaf za su hada akan kisan mutum daya yace zan kashe su gaba daya haka abin yake dan haka jama'a sai ku ji wannan dan haka abinda ake nufi bil haqq shine ya cancanta a kashe shi a ƙarƙashin Qur'ani da hadisi kuma hukuncin kisa jama'a ana zartar da shi ne a fili zartar da kisan ana yin shi a fili ne ba boye ake yin shi ba da raina da ido na na sha zuwa kallon kisan kan waɗanda aka hukunta su da kisa a ƙasar Saudi Arabia a Jidda a wata katuwar randa bawul a lokacin anan za a taru karara naka zo kafin a kashe shi sai an ƙara karanto mishi ayoyi da hadisai an ƙara tabbatar mishi da laifin shi sannan sai a bada umarni sai a zo a fille kanshi da kaina na ga wannan 95 96 har zuwa 97 haka ake a cikin shari'ar Allah ina fata an gane amma duk lokacin da zaka ji an ce kuma je mu haduri kaza kowa ya kashe wayar shi a kulla daki aje ai taro to za a je a kashe wani ko a kashe wance ko aje a kashe su wance ko aje wuri kaza a dafa wasu wani bam a kashe su wallahi ya saba mu Qur'ani ko hadisi duk wata fasara da aka yi maka son zuciya ce ba Qur'ani bane ba hadisi bane a musulunci ana kisan kai ne bil haqq shine kawai ana kashe mutum ne akan shi da kanshi ya san ya cancanta a kashe shi ina fata an gane wala yazmun sannan bayan Allah na gari ba sa zina ومن يفعل ذلك duk wanda yake aikata haka ita ce shirka kisan kai zina yalqa asaba zai hadu da mummunan sakamako ya aikata mummunan aiki to zai hadu da mummunan sakamako yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyama maka tashi mishi azaba ranar kiyama za a ninka mishi ita ne ninkin baninkin wa yakhlud fihi muhana sannan zai dawwama a cikin wannan azaba zai zaunu a cikin wannan azaba zama na dindindin sannan kuma cikin wulakanci illa man taba sai dai wanda ya tuba daga shirka kafin ya mutu ko wanda ya tuba daga kisan kai kafin ya mutu ko wanda ya tuba daga zina kafin ya mutu wa amana kuma ya dawo ya kyautata imanin shi da Allah to wannan ana fatan Allah madaukakin sarki zai karbi tuban shi kaga wannan na ai anan ina karanta abin illa man taba wa amana ina fata an gane mun karanta da abin ina fata an gane idan kun fahimci wannan da kyau jama'a yanzu wannan karshen ayar da malam ya kawo mana ya nuna cewa tuba daga shirka Allah madaukakin sarki na yafewa tuba daga kisan kai Allah madaukakin sarki na yafewa tuba daga ainihin zina Allah madaukakin sarki na yafewa to amma ka san mafi sharri daga cikin ukun nan shine kisan kai idan ka tuba daga shirka wannan tsakaninka da Allah ne Allah zai yafe maka idan kai zina ka tuba Allah zai yafe maka sai dai ita kuma matsalar ta ita ce idan zina ta keta alfarma ce sai ka je ka nemi wanda ka ketawa alfarmar haka idan zina ce da matar wani ko da ɗar wani ko da jikar wani ko da kazar wani sai ka je ka ainihin nemi ya yafe maka ta iya yiwa a ce a yo ai duk zina ɗar wani ce a ba haka muke nufi ba karuwa wadda ta riga ta sanya kanta ta sa wa kanta signboard wannan ba ta cikin alfarma kowa duk wanda ya zina da ita alfarma Allah kadai ya keta sai kuma alfarma kanshi ba matar kowa bace ba ƴar kowa bace ta gabatar da kanta a matsayin haka amma a ƴa ce tana cikin kular ubanta an fahimta mace ce ta aure ko kuma wata wadda tana cikin tsarin wani mai mutunci sai kai zina da ita to wannan zinar akwai keta alfarma dan haka ya zama zina mafi muni ita ce zina da uwa domin in kai zina da uwarka bayan ka saba ma Allah to ka keta alfarmar ubanka idan kai zina da uwarka ka keta alfarmar sauran ƴan uwanka idan kai zina da uwarka ka keta alfarmar uwarta da ubanta da sauran nata dangin shi yasa kaga waɗanda suka danganta zina ga as-sayyida Aisha da Allah ya zo warware maganar sai ya waiwayo gidan Abubakar yace la tahsabuhu sharran lakum kar ku dauka sharri akai muku, domin idan aka danganta zina ga yarka to gaba ɗayan jininka kap an bata ku, hakan akai zina da yarka to gaba ɗaya an ci mutuncin family din gidan gaba ɗaya. Ya kamata ku gano ni, to zinar da ke biye da ta uwa a wajen muni ita ce zina da matar makwabci, saboda makwabci yakan amince da makwabcin shi, yakan saki jiki da makwabcin shi, mai rufa mai asiri ne, mai kare mutuncin shi ne, to sai ya zama karewar tona mishi asiri da cin mutuncin shi, yayi zina da matar shi. Sakamakon wannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yazo yana lissafa manya-manyan laifuka a wajen muni, sai ya ce haka kuma kai zina da matar makwabcinka, domin ko a jahiliya suna girmama matan makwabta. Barka ji abin da wani bamaguje yace, wa aghuddu tarfiya in badat li jarati hatta tuwari jarati maswaha, yace idan matan makwabci na ta fito sai in sauri sai in kauda kaina har sai matan makwabcin nawa ta wuce. Wannan bamaguje ne a jahiliya yake wannan waka. Wani mawakin bamaguje ya sake cewa faqatan nasifu wa lam turid isqatahu fatanawalathu waltaqatna bil yadi, yace wai matar makwabcin shi ce ta fito sai ainihin gyalanta sai ya zame ya fadi, sai yace amma ba da gangance ba, sai ta sunku ya za ta dauko, amma saboda kare mutuncin mijinta sai ta sa ainihin hannu sai ta rufe fuskar ta dan ka a ganta lokacin da mayafi ya fadi. Waɗannan maguzawan jahiliya kenan, su sa da iffa da kiyaye mutuncin makwabtansu da kiyaye mutuncin mazansu irin haka. To a musulunci wanda biye suke yi zina da matan makwabcin shi yayi cin amana katafariyar cin amana. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? To idan kun fahimci wannan jama'a, ita zina tana da wannan illar, to amma kisan kai inda yafi shirka wannan munin da kuma inda kisan kai yafi ainihin wato zina wannan munin shi ne. Kisan kai ba a iya warware shari'ar shi sai a lahira, musamman na danganci. Idan na kuskure ne, Allah ya kawo kafara, Allah ya kawo diya. Kafara ta bangaren Allah madaukakin sarki, saboda ka kashe bawan shi amma da kuskure ne, shine za ka yi azumi 60 ko ka yanta bawa. Diya ita ce danginka na uwa da na uba za su biya gwargwadon kudin raƙumi 100 a cikin shekaru 3, duk shekara a bi su dangin iya da na baba a tattaro 1000 kaza ko miliyan kaza a je a kai wa dangin mamaci. Dan haka duk sanda kai kisan kai inda kuskure ne, kai kafara ce a kanka, shine azumi ko kuma yantar da bawa, kisan kai na kuskure. Shi kuma su kuma danginka na uwa da uba za su ainihin wato biya kudin raƙumi 100 a cikin shekara 3 shari'a ta musu sassauci. Idan suna da hali tashi ɗaya za su iya biya, idan mutum guda cikin suna da hali zai iya wakiltar sauran ya biya musu, amma dai kun ji tsarin shari'ar musulunci. Amma malamai suka ce idan mutum shi ya sabbaba kisan kanshi, to babu laifi ga wanda ya ja kisan ya faru. Shine direba ya take mota yana cikin tafiya, sai kawai wani da gangan sai ya fito ta window a guje, sai ainihin fado. Kaga anan babu diya babu kafara, domin wannan mutumin shi ya sabbaba kisan kanshi. Mutanen ƙauye ne waɗanda sun saki jiki cewa wannan kwalta mota bata cika wucewa ba, dan haka duk sanda ya koɗo babur ɗin shi daga ƙauye ko kuma keken shi, in yazo shigowa kwalta zai ratsa baya dubawa, sai kawai sai banko daga wannan ƙauye ya tsallaka ya wancan ƙauye. Ran nan sai aka yi rashin sa'a, wani yazo wucewa fat sai make shi da mota, ba komai akan wannan direban da ya make shi. Dalili shi ya sabbaba kisan kanshi, ka duba littafin fatawa islamiyya mujalladi na 3. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? To idan kun fahimci waɗannan ka'idoji, sai kuma mu dawo kisan kai na ganganci. Shi inda sharrin yake shine wanda ka kashe rana alkiyama, kamar da zamu zo mu ji hadisi anan, zai zo gaban Allah jini na zuba a wuyan shi, yana rike da wuya sharab sharab da jini, yana cewa ya rab sal hadha fi ma qatalani, tambayi wannan mene mishi ya kashe ni. Shi kisan kai na ganganci idan har da a ce zaka je dangi su ce sun yafe a kashe ka, hukuma da ta kama ka kuma ba a kai gare ta ba, magana ta mutu tsakanin kai da dangi, to ka san inda matsala take, shine shi wanda aka kashe yana da haƙƙi. Ƴaƴan shi ba za su iya yafewa ba, iyayen shi ba za su iya yafewa ba, babu wanda zai iya yafe wannan haƙƙin sai in an je lahira. A lahira kuma ba a yafe wa juna, ka kiyaye. So ranar da za ku haɗu a lahira ba zai yafe maka ba, don a ranar lahira ko uwarka ce ta ga za a yi wuta da kai, ba za ta ce a dawo da kai ba, saboda in har ta sake mai yiwuwa ta janye wannan tuhumar, to ita kuma abin da za a ɗibo naka a bata, to lissafi zai karye mata, ita za ta tafi. To wannan rana ko ya Allah ya ce ya waddul mujrimu la yaftadi min azab yawma idhin bi banihi, haka ne, wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Sai Allah ya ce kalla innaha lava, mai laifi idan aka kama shi za a yi wuta da shi, sai ya ce ya Allah a kyale ni a kama ƴaƴana. Sai Allah ya ce a, sai ya dauka wai ba su isa bane, sai ya ce to ƴan uwa, ya Allah a kama ƴan uwa. Sai Allah ya ce a, sai ya dauka abba su isa bane, sai ya ce mutanen anguwanmu a kama su. Sai Allah ya ce a, sai ya ce to ya Allah duk duniya zuba su ni ka kubutar da ni. Sai Allah ya ce kai, kai mana shuru wuta ce sai ka shiga. So da haka a ranar lahira ba yafewa jama'a, ba wanda zai yafe maka, duk wanda kake da matsala da shi kai kokari ku warware ta kafin ka kwanta bacci yau, dan in ka waye gari ka mutu, ko aka waye gari shi ya mutu, to kai ka shiga matsala. In kai din ne ka mutu ka shiga matsala, idan shi din ne ya mutu matsala nan tafi girma. So da haka jama'a, kar ka sake ka kwana da haƙƙin wani aka, ka zalunce shi ya ce Allah ya isa, ko ya ce maka je ka kaje mu, karka ce an yi tafi dubu, wallahi tallahi baka yi imani da Allah ba. In ka yi imani da Allah ba za ka sake Allah ya isa kwa ɗaya ta rayu a kanka ba, ba za ka kwanta da Allah ya isar wani ba. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Jama'a kun ji wannan aya wadda ita ce aya ta 68 zuwa 70 a cikin ainihin wato suratu Al-Furqan. Malam yace amma a cikin wata nuska ta littafin Kaba'ir din Al-Imam Az-Zahabi ba a kawo kalmar wa amana ba ma, cewa illa man taba kadai, bai karasa ayar ba. Na'am malam. Na'am. 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 Ba yana nufin girman su dai a wurin Allah ba da shirka da kisan kai da zina, sai dai kamar yadda za mu zo mu karanta in Allah so, idan mun kammala karatun wannan fasli jama'a, kowa zai zo da littafin Adda'u wad-Dawa na Al-Imam Ibn Qayyim, za mu karanta wani fasli wanda za ku ji a ciki zai bayyana maka hikimar da ke cikin wannan aya, wato ta'adin da ke cikin waɗannan abubuwa guda uku yayi kama da juna. Kaga dai irin ta'adin da mushriki yake yi wa kanshi, yake yi wa tauhidin Allah idan ya shirka, yayi kama da ta'adin da dan ta'adda yake yi idan ya kisan kai, yayi kama da ta'adin da mazinaci yake yi idan ya aikata zina. To Ibn al-Qayyim da yake malami ne da Allah madaukakin sarki ya mishi baiwa, inda kuma ta ba nayi muku bayanai gamsassu akan shi a baya, Allah madaukakin sarki yakan taimaka mishi sai ya rinka dubo ire-iren waɗannan. Yace wace hikima ce ta sa Allah ya hada kaza da kaza da kaza a wuri guda? To za mu zo za ku ji girman barnar da ke cikin shirka yayi kama da girman barnar da ke cikin kisan kai da zina, dan haka Allah ya kawo su a wannan wuri. Bai zo kuma sai hukunta su da abu daya, yace yalqa asama, ya aikata mugun abu zai hadu da mugun abu, yuwa'af lahul azabu yawmal qiyama, azaba ninka mishi ita za a yi a ranar alkiyama, wa yakhlud fihi muhana, sannan zai zauna a cikin wannan azaba a cikin mulakanci da kaskanci. Ita kalmar muhana tana da ma'ana a wannan wurin, kamar yadda kalmar ainihin wato wa'adda lahu azaban azima take da ma'ana ta musamman a can. wanda ya shiga wuta an san zai sadu da azaba ko ba zai hadu da azaba ba, amma a cikin wuta akwai azaba iri iri, akwai wanda take da sauki akan wuta, to wanda bai yi kisan kai to mafi girman azaba za a yi mishi. Na biyu, wanda bai yi shirka da wanda ya zina da wanda ya kisan kai, idan aka tashi azaba ba za a yi mishi ta mutunci ba, domin daga cikin azaba akwai azaban mutunci, akwai kuma azabar wulakanci. Daga cikin azabar wulakanci da Allah ya bayyana a cikin Alkur'ani ita ce za a rinka kama kafafuwan shi ana jan shi ta ka, ana kewayawa da shi kirilir haka, wannan azaba ta wulakanci ce. Kama a ce a kai ka kotu ne, sai a bakka da babban rigarka da ƴar ciki da wando da turarenka da agogo da komai, sai zama kamar ba wanda ake tuhuma ba ko kamar ba mai laifi ba. To ina wanda kuma a kotun zai zo da hular shi a sa alkali ya sa dan wanka ya wanke shi da mai, a cire hular shi a bubbuge shi a yi kasa kasa da shi tukuna, sannan a ce durkusa. Wancan an gabatar da shi a kotu a cikin girmamawa ko kuwa babu girmamawa? Akwai girmamawa. Ta duk wanda ya shirka da wanda ya zina da wanda ya kisan kai, azabar da za a yi mishi a cikin wuta azaba ce ta kaskanci, za a tona mai asiri a wulakanta shi kwatan kwatin. Mutumin da zai zanyana wa'azi baya aikata abin da yake wa'azantarwa a kan shi, in aka tashi mishi azaba, azabar terere za a yi mishi. Me yake nufi da azabar terere? Shine sai an kama shi an buga shi, hangin cikin shi ya bumbuga ya fita, sannan sai a kama shi ana jan shi kirilir a cikin wuta, kowane dan wuta sai ya gan shi. Wane ba kai kake cewa kaza ba, sai ce gaskiya ne, amma sabbi nake ce muku ni sabanin haka nake aikatawa. Kaga azaba ce anan ta ne ta terere da gwanjo, sai an nuna wa kowa shi, wani yana can wani mangun yana shan azaba, shi kadai ba wanda ya san yana ciki, shi kuma sai an nuna shi ga kowa. Ko kun fahimta jama'a? Haka talaka mai girman kai, in aka tashi za a yi mishi azaba a dandalin alkiyama, shi kuma sai an daga shi kowa ya gan shi, ala ru'usul khala'iq, shi ne baka da kotaro, kuma wanda yake da hali ba za ka yi ladabi ya taimaka maka ba, sai ka ce shi din banza me aka yi aka yi shi, muna nan din a halin baka da kokobo. Kaga wannan girman kan, eh to in aka tashi maka azaba ranar alkiyama, daga kaza a cikin jama'a a nuna wa kowa kai, sannan a tsine ma albarka sai a ci a wuta da kai, saboda girman kanka kai na daban ne. Haka mutumin da ya yi zina tun yana yaro yake zina har ya tsufa yana zina, in aka tashi ba za a yi mishi azaba cikin rufin asiri ba, shi ma sai an daga shi akan halittun Allah kaf a dandalin alkiyama, an tsine mai albarka sai a ci a wuta da shi. Ina fatan jama'a kun fahimci me ake nufi yanzu da azaba ta kaskanci da wulakanci, da kuma azabar da zaka ce azaba ce amma cikin rufin asiri. Ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce man qatala nafsan bighairi nafsin, wanda duk yayi kisan kai ba a halin wannan kai da ya kashe ya kashe wani ba, aw fasadin fil ardi, ko kuma yayi wata ta'abi ko wata barna a bayan kasa, fa ka'annama qatala an-nasa jami'a, to kamar ya kashe mutane ne gaba ɗayan su. Duk wanda ya kashe rai kwaya daya a halin wannan rai ba kisan kai yayi ba, to wannan matsayin shi kamar ya kashe gaba ɗayan jinsi na dan adam ne. Haka nan wanda ya samar da wata barna a bayan kasa wadda za ta jirkita hankalin mutane, wadda za ta kashe al'umma, wadda za ta tarwatsa al'umma, wadda za ta galabaitar da al'umma, matsayin wannan kamar ya kashe jinsi ne na bil adam gaba daya. Anan a gaba farko na aya, Allah madaukakin sarki magana akan kisan kai, a gaba ta biyu sai magana barna a bayan kasa. Wannan barna a bayan kasa ta hada duk wata barna da za ta jikkata bayin Allah, da duk wata barna da za ta jikkata halittun Allah, fashi da makami ne, hatta ire-iren waɗannan abubuwa da mutane suke musulmin ne su ko ba musulmi ba, masu cewar jihadi suke ko ba masu cewar jihadi suke ba, ka ɗauki ainihin bomb ko grenade ka je ka buga shi a cikin mutane, wannan wallahi al'azimi jama'a yana daga cikin al-fasad fil ard. Ku kiyaye wannan, baka da hujja cewa ai kafirai ne, kafirai nau'i biyu ne, idan mun zo cikin wannan karatu munasaba za ta sa jama'a za mu dauko tarihin Najeriya kap yaya Najeriya ta hadu ta zama abin da ake kiranta Najeriya a yanzu me ake nufi da federalism me ake nufi da republic waɗannan abubuwa haƙƙi ne akan malaman Najeriya su tashi su wayar da kan al'ummar musulmi musamman matasa su gane menene ake nufi da wannan gwamnati ta goyi baya ko bata goyi baya ba gwamnati ta sa su ko ba gwamnati ba malaman musulunci wajibi ne su tashi su fassara wa musulmi fassara da take ita ce daidai duk wanda zai zarge su ya dade bai zarge su ba amma kai ana son ne kai musuluncin da ranar kiyama zaka je kana da hujja a wurin Allah ba wai kai musuluncin da anan jama'a za su yaba maka ba amma ka je ka hadu da azabar Allah a ranar alkiyama saboda a cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ranar alkiyama Allah zai kamo malami mai wa'azi wanda baya aiki da wa'azin shi ake mishi malam me yasa kai wa'azi sai yake saboda Allah sai Allah yake kazabt ƙarya kake kai wa'azi ne li yuqal alim dan a ce malami kuma an fadi sai yace ku tafi da shi wuta sai a kira mai jihadi me yasa kai jihadi sai yace nayi ne saboda daukaka kalma Allah sai Allah yake kazabt ƙarya kake kai ne dan a ce sadauki kuma an fadi tafi wuta ashe kenan malanta aikin Allah ce amma kuma inda kai ta yadda Allah yake da wuta za ta kai ka jihadi aikin Allah ne idan baka yi shi yadda Allah yake ba za ka tafi wuta ashe kenan wajibi ne aiki ne akan malamai waɗanda suka goge da ilimi su tashi su fassara wa mutane me ake nufi da jihadi yaya jihadi yake yaya matakan jihadi wani yanayi ne sannan yaya ake iya samar da zamantakewar da za a iya kiranta zama na amana ya za a iya samar da zaman da za a ce zama na yaki da tashin hankali malamai dole ne su tashi su yi wannan aiki su manta da cewa in sun yi wannan gwamnati za ta yaba gwamnati za ta soke su suwane za su yaba suwane za su soke su a'a aiki ne akan malamai Allah madaukakin sarki ya alkawari da kowane malami tun yana tsatsan annabi adam wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinannahu linnasi wa la taktumunahu Allah ya alkawari da duk wani malami zan baka ilimi zan baka karatu zan baka littafi ka yadda zaka bayyana wa mutane sai ce ka tabbatar ka amince to shikenan to ranar da ka samu ilimi baka bayyana sakon Allah daidai ba wallahi tallahi ka kabe saboda haka malanta matsala ce malanta ba yadda mutane suke tunani za ka fadi ayi kabbara za a kawo maka zakafin da kai za a baka kujerun aikin hajji za a baka filaye za a kira ka gidan rediyo kai jawabi a ji sunanka a'a kullun ka rinka duban menene ke karkashi dangane da hadari yasa kaga malamai a da ba kokari suke su bayyana kansu ba sai inda hali ya zama dole sannan su ne suna masu takatsantsan su ne suna masu istighfari ba wai manufar shi kawai ya fada ayi dariya ya fada yayi kabbara ya fada a burge ya fada a sashi a radio a'a abin da yake fadi ranar alkiyama zai iya kare kanshi wannan ita ce mas'ala ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka duk wanda ya kashe rai guda daya a musulunci matsayin shi daya dangane da barna da wanda ya kashe jinsi na dan adam gaba daya duk wanda ya samar da wata barna a bayan kasa to matsayin kamar ya kashe jinsi ne na dan adam saboda kaga waɗannan da ke shuka cocaine ko suke yada kwaya ko suke yada ganye ko makamantan haka barnar su ba ta da bambanci dangane da rasa jinsi da iri na dan adam gaba daya waɗanda ke fashi da makami da waɗanda suke yin duk wata barna wanda suke yada ta a bayan kasa ba ta da bambanci da wannan jama'a na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan ita ce aya ta 32 a cikin suratul ma'ida wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa idhal maw'udatu su'ilat a ranar alkiyama za a tambayi wadda ubanta binne ta saboda tsoron talauci a tambaye ta a ce da ita bi ayyi zambin qutilat wani zunubi ta yi wa ubanta ya kashe ta mutanen jahiliya ne saboda yadda al'ada ta ainihin hukunta a lokacin in ka haifi ya to lokacin aure kai zaka yi mata gado da katifa da kujeru da kwanukan daki kamar yadda al'adar ta sace dawowa mummuna a yanzu amma a musulunci babu inda aka ce haƙƙi ne a kanka ka sayo yarka gado da katifa da komai ba a ce haƙƙi ba amma in kana da hali aka zo yi mata aure zaka iya mata kyauta da gurgurdan abin da ya saukaka haka san da aka aurar da asayida Fatima manzo Allah ya sai mata wasu kulunnuka masu laushi da aidin ba ta a matsayin kyauta amma sauran kwanukan gida kujeru da saura da duk wani abu da ka sani wajibi ne akan ka kai miji Hausawa ku je ku karanta littafin fiqhu sunna mujalladi na biyu babin aure ya tsaya ya fassalo waɗannan abubuwa har ma malamin yake cewa a musulunci idan baka sayawa matarka waɗannan abubuwan ba ita ta zo da su ranar da ta ce kada kai amfani da su bata yi laifi ba ko kadan kuma bata saba ma Allah ba shine ka kawo cefane sai ka zo ka sa mu cefane idda yake lafiya sai ta ce to ai baka sayo tukunya ba da murhu baka sayo ludayi ba baka sayo matsami ba baka sayo muciya baka sayo mabirgi ba baka sayo waɗannan abubuwa ba a cikin galaxy za ta faɗa mishi ba a'a za ta faɗi ne in the most technical manner a natsu za ta faɗi ba wani galaxy haka abin yake ka kawo kayan abinci ne baka kawo abin dafawa ba ce amma ai na ganki kin zo da tukwane tace a wannan mahaifiya ta ce ta sai mini idan bukata ta kama zan yi amfani shine zan yi amfani haka mai fikin sunna ya faɗi sai da sabi yace bata yi laifi ba ko kadan saboda haka al'ada ce irin tamu jama'a da mutane ke cewa wai adatul baladi kasunnati mu ga muke cewa adatul baladi kasunnati su suna cewa al'adar gari ai kamar sunna take mu kuma muke cewa na'am al'adar gari kasunnati tana kashe sunna na'am mubiyar al'ada ce jama'a da aka kallafa wa iyaye maza da mata da za su aurar da yansu cewa su za su yi mata kayan daki babu laifi in uba yana da hali ya yi wa yanshi duk abin da ya nishaɗantu amma ba dole ba ne wannan mugunya al'ada al'ada ce ta maguzawan jahiliya idan aka haifar wa mutum ya to tun yana farin ciki sai aka koma aka fara bakin ciki saboda irin yadda fitintunu za su biyo baya na farko dai in ta je ta zina to ta bata gidanku gaba ɗaya ta bata sunan zuriyarku na biyu idan ka zo aurar da ita to kai za ka yi gado da katifa da duk kayan daki to in baka da hali ba za ka aurar da ita ba kuma ba wanda zai aure ta kuma in ka bar ta gidanka ta zina ta bata sunanka to wata irin rayuwa kenan to sai aka waye gari da an haifar wa mutum ya sai ya fara bakin ciki Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib idan aka yi wa ɗayan su albishir da cewa oh wani matarka ta haihu yace mai ta haifa aka ce ai ɗa mace ta haifa sai fuskar su ta murfuke ya tawara min alqawm min su'i ma bushira bihi sai ya rinka koye kanshi ya tashi ya sheka a guje to ba za a sake ganin shi dandalin hira ba saboda mugun abu da aka yi mishi albishir cewa matar shi ta haifi mace an fahimta jama'a sai ya koma yana shawara ayyun fikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab ya rike wannan ya kullun aka zo wurin hira har abokai dindure shi suke shi yasa ba za ka taba jin dadin alqur'ani ba sai ka karanta al-adabul arabi al'adun larabawa a inda za ka ga an zo zama wurin hira da mutum ya yi magana sai a dindure shi kada Allah yi mana shuru banza kawai yau kwana nawa ne matarka ta haifi mace kai har mutum ina shuru da Allah shine wulakanci a yin suku hu ala huni am yadsuhu fi turab ko ko zai je haka kasa ne binne ta jama'a kun fahimci jahiliya ko na'am to suna nan sai wannan fikira sai ta rinjaya da zara an haifa maka ya mace to shikenan ba ka ba sauraron wulakanci sai ka shirya ta kawai wani lokaci ka sace ta ka je kawai ka haka rami shikenan sai ka sata ka dawo ana sallan nabi kai ma kana sallan nabi idan ta girma sai ka ainihin cewa uwarta zaka je ziyarar wasu dangi naka a kauye a shirye yarinya tsaf sai ka je bayan gari ka hada rami kana zuwa sai ka jefa ta ciki sai ka turbide ta ka danne sai ka tabbatar ta mutu sannan ka tashi ka taho to irin wannan al'ada Allahu akbar daga cikin sahabbai akwai wadanda suka aikata ta a jahiliya daga cikin su akwai sayyidina Umar ibn al-Khattab shi yasa lokacin da Allah ya yi wa Umar rahama da musulunci yakan ce la ya'rifu al-islam man la ya'rifu al-jahiliya wanda duk bai dandana jahiliya ba bai san zakin musulunci ba saboda a jahiliya ake kisan kai ka kashe yarka ka turbide ta a jahiliya za a haifa maka ya jaririya uwarta ta shiga wanka ka sarfaci idan ta kazo ka danna yarka shake ta har sai ta mutu sannan ka sadada sai ka fice warka ka dawo ana kuka kai ma kai tsalle kai birgima shikenan jahiliya kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau to irin wannan ya idan Allah ya kai mu kiyama to Allah zai yi abin da Bahaushe yake kira a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro wanda aka kashe da wanda ya kisan kai wai cancanci tuhuma wanda ya kisan kai to amma an aka tashi kiyama sai Allah ya datsa yar yana cewa ke me kika yi wa ubanki har ya kashe ki idan uban yana kusa me kake tunani shine wa idhal mau'udatu su'ilat wannan ya da aka yi mata kisan nan muke idan aka tambaye ta bi ayyi dhanbin qutilat wa nazmibi ne tai aka kashe ta wannan ita ce aya ta 8 zuwa aya ta 9 cikin suratul takwir jama'ar musulmi kamar yadda muke fadi kullum muna maimaitawa mu ahlus sunna qur'ani shine hujjar sannan hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ingantattu sannan fassarar mu daga malaman farko muke samu ta wanda ainihin suke daukan qur'ani suna fassara junan shi da shi ko su dauki sunna su fassara ainihin alqur'ani bayan da malam ya gama ruwan ayoyin alqur'ani jama'a kamar yadda kaji sai kuma zai koma ya kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam haka abin yake ɗaya daga cikin malaman mu magabata al-imam ash-shafi'i yake cewa kullul ulumi siya al-qur'ani mushtaghila duk wani ilimi inda alqur'ani ba bata lokaci ne illa al-hadith yace sai dai in hadisi ne wal fiqh fi ad-din ko kuma neman fahimta a cikin addini al-ilmu qala Allah qala rasuluhu ilimi shine a ce Allah ya ce annabi ya ce qala as-sahabatu laysa bit-tarwih yace sahabbai sun ce nan ba bata lokaci bane ba ya darar juna bane sai da haka jama'a duk wanda ya tara mu zai mana wa'azi yayi mana kamar yadda Allah ya ce wa annabin shi sallallahu alaihi wa sallama qul inna ma unzirukum bil wahyi kace ina yi muku wa'azi ne da wahyi dan haka ba a yin wa'azi sai da alqur'ani sai da sunna ba a fassara wannan wahyi sai da junan shi sai kuma daga waɗanda aka samu wannan wahayi ya zo ta hannun su sune annabawa da manzanni waɗanda sune amintattun Allah akan wahayin Allah Allah ya ce wa annabin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani ne dan ka bayyana wa mutane abinda aka saukar musu me aka saukar wa mutane shine alqur'ani da sunna ka sani da cewa kamar yadda qur'ani yake wahayi haka ma ainihin hadisi yake wahayi ne ba ra'ayoyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba saboda Allah cewa yayi wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma hawa Allah ya rantse da taurari lokacin da yake faduwa din nan kaga ya taho shimfida ce da sharar fage Allah yana da iko ya rantse akan abin da yaso a sabbe su sai yake ma dalla sahibukum mutumin naku bai bace ba kuma gawa kuma bai kauce hanya ba Allahu akbar a wani wurin cewa yayi ne wa ma sahibukum bimajnun yace ba mahaukaci bane duk duniya kaf a cikin wannan al'umma babu wanda Allah ya gyara mana tunanin shi da kwakwalwar shi da fikirar shi da nazarin shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace bai bata ba bai kauce ba ba mahaukaci bane ba tabuwar hankali bane menene in huwa illa wahyin yuha wahyi ne dan karkace to yaya route din yake yaya hanyar zuwa wahyin hanyar ba ta gurbacewa sai ce allamahu shadidul quwa wannan malaika ne mai matakar karfi ya sanar da shi sannan ka koma ka karanta alqur'ani ka ji irin yadda security guard suke yadda ainihin masu tsaron wahayi suke idan wahayi ya taso daga wurin Allah ta gaba ta baya ta gabas da yamma ta ko ina tsarewa ake dan haka duk abin da ka ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi daidai ne gaskiya ne ba kuskure ba suɗda baka dan haka wata rana annabi ya wa'azi sai wani dattijo Abu Sha yace manzon Allah wa'azin na ya kawatar da ni ka rubuta mini sai manzon Allah yace uktubu li Abi Sha ku rubuta wa dattijon nan wani ce amma fa manzon Allah wani lokacin yana magana cikin fushi wani lokacin yana magana cikin yarda a rubuta duk abin da ya faɗi sai manzon Allah ya ce na'am duk abin da ya fito daga nan rubuta shi gaskiya ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama dan haka jama'a duk abin da yazo a cikin alqur'ani daidai ne duk abin da yazo a cikin hadisi daidai ne amma an aka kirkiri wata aya ta ƙarya to wannan ba aya bace dan haka abin da yazo cikin ayar ba za a ce alqur'ani bane ba za a samu tabbata game da shi ba kamar yadda zaka ji mutane suna wa'azi da ayoyin ƙarya ka ji mutun ya jawo aya yace Allah ya ce wallahu khairul mu'in duk qur'ani babu wata aya wallahu khairul mu'in ta tanan jahilai na rubuta a cikin motoci ba aya bace ba aya duk qur'ani haka ka ji an je wa'azin kasa an sa alaran ma ya rangada aya yana cewa ala la'natullahi alal kadhibina duk qur'ani babu aya ala la'natullahi alal kadhibina kaf aya ce ta ƙarya to haka hadisi ma duk wani hadisi ya tabbata annabi ya faɗi gaskiya ne amma in ba annabi ne ya faɗi ba to a je wurin wanda ya faɗi shi yake da nauyi da alhakin abin da ke cikin shi Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a bayan da malam ya gama kawo ayoyi da ke tabbatar da haramcin kisan kai da haramcin ta'addanci da barnata rayuka ina so ku sani fa wannan babu yana magana akan hukuncin kisan kai ne ko a ƙarshen shi zamu kwaso nassoshi waɗanda zaka ji ba fa mutum kadai aka hana aka haramta aka kashe ba har aljani in ka kashe shi akwai wannan zulubi hukuncin mutum da aljani duk ɗaya ne dan haka ina malaman ruqya kai fushi aljani ya wahalar da kai dan haka ka kashe shi malaman ruqya ku san wannan na'am dan adam yana iya kashe aljani ko zai iya kashe yana iya kashewa yana iya kashewa hadisi sahihai sun tabbatar da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an zo yakin ahzab wani saurayi yayi sabuwar amarya rana ta take sai annabi ya ce to kai tunda ango ne dan je ka gida an dan daga maka kafa ka je ka gano yaya amarya ya juya zai tafi sai annabi ya ce a ai ana halin yaki maza ba sa fita hakan nan dan samu wani dan takobi mana ka tafi da shi saboda bacin rana da rikicewar lungu haka ne ko ba haka ba ya dauki takobi ya tafi yana juya sai ga amaryan nan ta shiga ta a waje a sai zara takobi balarabe kishi ne da shi Balarabe kishi ne da shi har yau in kana da aboki Balarabe in kuka hadu a supermarket ko gaishe shi kakai ko sallama kakai canza hanya kawai in dai yana tare da matar shi to goban kuka hadu zai maka godiya saboda jiya ka ganshi da matar shi baka yi magana ba saboda bai son at his presence yana nan kuma matar shi ta ji muryar wani ko sallama ce sai maka godiya saboda jiya baka yi magana ba daga ganshi ma ka kauce tunda yana tare da matar shi har yanzu larabawa haka suke sayyidina Umar ai yana zaune wani ya sheko a guje yazo ya fake da bayan Umar sai ga wasu na bin shi ya akai ya kashe mana dan uwa ne ya akai a to ai bayani ku zauna kai ka kashe musu dan uwa yace a ni dai naje na samu matata tana kwance tsirara rigingine haka komai dai a bayyane kuma dai na daga takobi na sari daidai cinyoyinta to in akwai wani abu a wurin to gaskiya na kau da shi to sai Umar yace to kun ji jawabi kuna da shaida ya kashe muku dan uwa eh ya kashe mana dan uwa a ina a ya kashe mana dan uwa kai to ya yace a ni dai na datsi cinyoyin matata ne to in akwai wani abu a wurin to na kau da shi to shikenan tunda duk manya ne an fahimci fasarar sai Umar ya karbi takobi a hannun shi ya jinjina yace namiji in an kuma ka kuma haka ina fata an gane to balarabe yana da wannan dan haka sayyidina Umar shi kanshi yana da kishi saboda wannan kishin da annabi ya sani wataran annabi ya shiga aljanna sai je ga wani kyakkyawan gida har zai leka sai ga wata mace na alwala a kofar gidan sai marmaza sai wuce sallallahu alaihi wasallam riya ya zo yana wa'azi yace ai je na shiga aljanna na ga wani kankareren gida na tambaya gidan wa kenan aka ce na Umar bazai dan leka an gani kuma sai na ga ga mace tana alwala shine sai ne marmaza na wuce sai me yasa yace lighiratu Umar saboda kishin Umar sai Umar ya fashe da kuka yace agharu alayka ya rasulullah hanin da Allah an zanni kishin sai maka na'am lallai ne dukkan namiji zan yana da kishi kar ya zan kama alade kar ya zan kama arne arne shine bai da kishi alade shine bai da kishi jama'a mun gane wannan da kyau dan haka duk namiji magari ya san ina matar shi za ta fita ina za ta je wurin wa da wa za ta hadu waye zai raka ta yaushe yaya za ta fita waɗanne irin kaya za ta sa yaushe za ta dawo ta me za ta dawo duk mijin da baya kishin ki haka tabbas baya kaunarki ina fatan an gane wannan jama'a abinda muke bayani akai in da kuma ta ba muna bayyana irin yadda kishi yake ko har muka kai ga waɗannan bayanai wallahi almusta'an na'am wa alaikum salam na'am na'am ina zuwa wanne zai tambaya na'am 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 hujja da soyayya sai in tafsiri ne ake yi in dai wa'azi ne ake yi kowane iri na ƙasa ko na mako babu maganar rerawa domin ihtijaji ne amma in malamin da zai wa'azin ayoyi ne ga su ya shiryo su zai tafsirin su to sai a samu wanda zai rinka jan baki shi kuma yana fassara su amma yana wa'azi ne akan kaza ya jawo waccan aya cikin suratul nur ya jawo waccan aya cikin suratul takwir ya jawo waccan cikin suratul kahf wannan kafa hujja ne babu rirawa muna magana ne dangane da kishi kamar da ne bayani jama'a nace sai wani saurayi annabi ya tura shi gida sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yaje sai ga amaryar shi ta fito da ta fito sai ya daga takobi zai batse ta sai tace a'a saurara shiga ka ga abin da ya koro ni yana shiga sai ga katon miciji ya fasa kai sai ya daga takobin nan nashi sai ya fare shi yana fare shi shi ma sai ya fadi matacce aka zo ga yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi yace subhanallah yace na manta ban fadakar da ku ba mun yi bakin aljanu a garin nan dan haka duk wanda ya ga wani maciji a cikin gida ko gona kada ya gaggawa kashe shi sai ya gargade shi karo uku ma'ana ka ganshi a dakin ka sai ka ce bawan Allah kana tsoratar da mu ba mu san ganinka anan fita ka ba mu guri idan aljanu ne to yana jinka kuma in ba taurin kai ne da girman kai ba zai fita idan ko miciji ne dabba ba aljanu ba bai ji abin da ka faɗi ba dan haka zai zama shi goban ka zo zaka same shi jiban ka zo zaka same shi to a na ukun kai mai gargadi sai ka ambaci sunan Allah bismillah sai ka kashe shi idan aljanu ne yayi taurin kai har ya zauna karo na uku idan Allah ya bashi nasara sai marmalin sai ya rikita sai ya duwa sai ya gudu baka same shi ba idan Allah ya baka nasara akan shi kai kuma ka datse shi to ɗan uwan shi da ke kewaye a wurin ba za su iya maka komai ba al-Imam Abdullah Shubli malamin da ya rubuta littafi kamar shekara 700 da ta gabata yana tarihin aljanu ya sa man littafin akamul murjan fi ahkamul jan da ainihin al-Imam Suyuti da ya rubuta nashi wajen shekara 500 ya sa mishi laqatul murjan fi laqa'is ahkamul jan suka bayyana cewa abin da yake faruwa su aljanu ƴaƴan dangi ne ba sa tafiya mutum guda duk inda suke tafiya gayya suke dan haka idan aka karɓaya sai sauran su marmazamanta ke sai su kashe wanda ya kashe wannan ɗaya
yasa so da dama da zarar ka kashe miciji idan ba miciji bane kana kashe shi sai ku fadi tare saboda kana buge shi dan uwan shi za su buge ka to amma makari akan haka shine ambaton sunan Allah miciji ka gani ba kashe kace bismillah tsaka ka gani za ka kashe kace bismillah a wani kware ne za ka kashe shi kace bismillah domin aljanu suna rikida ka to dalilin wannan bayani kar ku manta muna wa'azi ne dangane da matsalar kisan kai nace hatta kisan aljanu bai halatta ba sai in kana da dalili akai haka kwari kwaro ba a kashe kwaro sai inda dalili idan da dalili to zaka kashe shi amma kuma hanyar kashe shin ita ma tana da ka'ida ita ce kwaro ne cinnaka ko gwano ko sauro to kaga anan wannan ya halatta ka kashe me yasa saboda suna cutarwa to amma in ka zo cutarwa kar kai musu kisa kai tsaye da wuta saboda wata rana kamar da Bukhari ya ruwaito wani annabi cikin annabawa ya zauna yana hutawa jikin wata bishiya sai wani cinnaka ya zo ya cije shi da ya tashi sai ya dubi dukkanin wannan kungiya ta cinnakun sai barbada musu kalanzir haka sai ya cinna musu ashana sai suka kone sai Allah ya mishi wahayi yace mishi me yasa wannan kwaya daya da ta cije shi me yasa ba ita kadai ya kashe ba wannan kuma me yasa an zai kashe su ya kashe su da wuta wannan annabi kenan daga cikin annabawan Allah dan haka ba a kisa da wuta kai tsaye abin da yasa nake cewa kai tsaye saboda su kansu shelters da sauran abubuwa ta iya waka ce ai ko wuta ne ko ma dai yaya ne ba wuta bace kai tsaye bai halatta ka kunna wuta ka cinna wa dan adam ko ka kunna wuta ka cinna wa wani kwaro ba wannan bai halatta ba a musulunci dan haka a musulunci babu kona daji a musulunci babu kona gona saboda a ciki akwai kwari wadanda in ka kona su da wuta to ka azabtar da su ba tare da laifin su ba wannan kuma kai musu azaba ta hanyar da Allah kadai yake shine azaba da wuta ku kiyaye wannan tsuntsu idan ka kashe shi idan ba cin shi ba kai ba ranar alkiyama akwai shari'a saboda haka ya ku musulmi ku horar da ƴaƴanku su daina yawo suna kisan kadangare da jangwalagwa da kawai sai ka ga yara sun rike gwafa kawai saboda an bada hutu baya aikin komai sai rinka bi bango bango yana harbin kadangare ranar alkiyama akwai hisabi Allahumma sai in ya kasance yaro ne wanda bai balaga ba amma matukar ya balaga to akwai hisabi hisabin kuwa shine al-Imam Abu Dawud da Imam Ahmad suka ruwaito hadisi zamu zo mu ji hadisin insha Allah annabi ya ce ranar alkiyama tsadda ko tsuntsun a kashe ta za ta zo gaban Allah tana tsalle jini na zuba tana cewa ya Allah tambayi wannan me yasa ya kashe ni shi ba cin nama na zai ba ashe idan dan ka ci naman ne kamar yadda Allah ya halatta da nufin farauta wannan ba ne amma haka siddan ka kashe tsuntsu haka siddan ba cin naman shi ba kai ba to akwai hisabi a ranar alkiyama jama'a akwai wanda yafi musulunci kula da rayuwa da rayukan dan adam da sauran halittu kenan haka musulmi ku ne ya kamata ku kafa kungiya ta Amnesty International amma yau turawa su suke da kungiya wadda in a ganka ka riko zakara ka rike kafafuwan shi kanshi yana kafa yana shan wahala in aka kai ka kotu sai kai wata shida saboda ya kana wahalar da zakara amma musulunci yafi bature kula da haƙin wannan zakara saboda al-Imam Abu Dawud ya ruwaito hadisi wata ran annabi na zaune sai ga wata harbiya Allah ya saka san harbiya kamar tantabarar daji ce sai ganta a ruɗe tayinan 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 sai annabi ya miƙe cikin sahabbai sai ya ce cikin ku wane ne ya kwasa mata ƴaƴa sai wani sahabi ya ce ni ne sai ya ce mayar mata anan harbiya ce ya halatta a kama ta a cinye ta da ita da ƴaƴa amma yanzu annabi bai dubi abin ta haka ba sai dubi abin a matsayin alaƙar uwa da ɗa in aka sace wa uwa ɗa ya take yi ta ruɗe madadin annabi ya ce kai kama uwar ka cinye ka dafe da ita da ƴaƴan duk da an huta ba amma da yake annabi manzon rahama ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzon Allah ya zo ne dan kowa ya samu sauki rayuwa ta maka kunci to ga Allah nan ya turo maka mai gidanka kai imani da shi ka cinye riyar albarkar da yazo da ita ka duba wannan harbiya sai da ta ci albarkar rahama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Dawud ya sake ruwaito hadisi sahihi raquli ne shi ma ya manyanta da gidan shi yana fatauci da shi tun yana saurayi ana lafta mishi kaya ana tafiya aje a dawo nan nan sai ya tsufa ya zan baya biyan bukata sosai sai mai gida ya fara cewa uwar gida ki gyara babbar tukunyan nan idan na dawo raqumin nan za a yanka shi saboda yanzu bai da amfani irin da raqumin nan ya ji wannan bayani na'am dabbobi suna ji sai dai ba sa iya magana amma za su yi ta ƙarshen duniya Allahu akbar kuma ƙarshen duniya ya fara daga lokacin da Allah ya aiko annabi اقتربت الساعة وانشق القمر alamar aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da tsagewar da wata yayi a makka a lokacin alama ce ta kusancin tashin alkiyama duniya ta kusa karewa raqumi suna cikin tafiya an kai wani wuri da an sauka ana hutawa ana shakatawa ashe wurin yayi kusa da manzon Allah da sahabbai sun sauka raqumin nan yazo ya sukuyo da kanshi daidai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe jawabi yake manzon Allah yana kawo kuka ne zuwa ga manzon rahama cewa naji mai gida na yana umarnin uwar gidan shi ta gyara tukunya in an dawo za a yanka ni a halin tun ina saurayi ake fatauci da ni dan haka ya manzon Allah na kawo kuka ina neman ceto a wurinka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ya tashi bibi fatake yake cikin kuwa mai raqumin nan wani dattijo ya taso ya ce mini ya ce raqumunka ya kawo kuka ga abin da ka ce wa uwar gida haka ne dattijo ya ce kwarai da gaske sai manzo Allah ya ce to a yafe mishi nan koma a saka shi a cikin raquman sadaka ai raquman kiyo su shiga kawai ai ta kiyo har Allah ya dauki ran shi yayi aiki shi ma yan boko suka ce the labor of our heroes past shall never be in vain ko kuwa anan yanzu ba zaka dubi abin raqumi ne a yanka shi a cinye ba a'a yanzu yana neman rahama ne yana neman sassauci kuma ya kawo kuka wurin manzon rahama yanzu wannan raqumin da gargadan umarnin da manzon Allah ya tobe halattan an je a yanka shi da don an yanka shi an saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka jama'a duk abin da zaka kashe kai tunanin wannan rai ne idan ka kashe shi baka da gaskiyar da zaka kare kanka ranar alkiyama ka shiga matsala Allah maraukakin sarki ya kiyaye to bayan da malai ya kawo waɗannan ayoyi kamar yadda nace jama'a sai kuma ainihin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace wa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan kuma annabi yace ijtanibu sab'al mubiqat jama'a ku nisanci manya-manyan zunubai guda bakwai masu hallakarwa waɗannan zunubai suna halakar da wanda yake tun daga duniya har lahira fa zakara qatlan nafsin lati harrama Allah daga ciki sai manzon Allah ya ambaci kisan kai wanda Allah madaukakin sarki ya haramta ina son ku san cewa akwai wani babu daga cikin babuka da ake kira babu na hila wato hila ita ce Allah ya haramta kaza sai ka kulla wasu dabarbaru a zuciyarka ko kuma ka jawo wasu ayoyi sai ka halatta wa kanka wannan abu idan kai haka Allah zai tsine maka albarka kuma ba za ka yi kyakkyawan karki ba yana daga cikin laifin da Yahudawa suka yi wa Allah Allah madaukakin sarki ya haramta musu cin kitse sai su tattara kitse sai su ainihin narka shi in ya zama man gyada sai su dura a kwalba sai su je suna siyarwa su dai ba su ci ba amma sun je sun siyar kuma sai su cinye kuɗin malamai suka yi musu wa'azi suka ce a su ba su saba dokar Allah ba Allah cewa ya ka a ci kitse Allah bai ce ka a ci kudin kitse ba malamai suka ce za a halaka suka ce a ba wata halaka su ba son zafin addini Allah bai haramta cin kudin ba kitsen ya haramta ana nan kuma suka sake bullo da wata shegantaka sai Allah ya ce to a daina sura na asabar sai aka samu ni shedani sai ya tafi ranar asabar sai ya haka wani rami da ya haka wannan rami shikenan sai ya kama kifi sai ya zuba a ranar asabar dare yana yi to daren Lahadi ya shiga sai je sai kamo kifi sai yazo wata da wata mu ba a ji kanshin kifi ba domin Allah yana son ya azabtar da su ne kifin nan shi suke ci shi suke fatauci shi suke rayuwa da suke wa Allah laifi sai Allah madaukakin sarki ya ce to daga yau banda yin sura na asabar rana asabar kuma sai kifaye su zo ga su nan baje baje su kwanta akan ruwa ranar da ba asabar ba sai kifaye su bata jarabawa ce kamar yadda Allah ya faɗi amma sun suka kicin jarabawa sun suka koma suna saba ma Allah madaukakin sarki malamai suka yi musu wa'azi ku daina sai suka ki ku daina suka ki sai Allah madaukakin sarki sai ya fushi da su ya shafe wasu suka zama birai wasu kuma suka zama aladai wannan shila jama'a mutane suna yin ta a yau idan aka ce Allah madaukakin sarki ya haramta kisan kan da ya haramta ko kuma Allah madaukakin sarki ya haramta a kashe rai illa bil haqq to sai mutum ne wa kanshi fatawa sai ce to ai wannan da zai kashe yayi rubda ne to waye hukunta shi shi ne waye hukunta shi shi yayi rubda na'am akwai kalmomi akwai ayyuka na rubda wanda in musulmi yayi su a gargadan karatu za a iya cewa wanda ya kaza yayi rubda amma hukunta shi a matsayin mai rubda fa baka da yancin yi wannan sai alƙali na musulunci ku kiyaye alƙali na musulunci wanda yake ƙarƙashin khilafa ko kuma sarauta ta musulunci da in yayi yayi ne da dokar Allah a ƙarƙashin haka babu wani malami ku kiyaye wanda zai iya bada fatawa cewa wane ya kafirta kuma ku je ku kashe shi sai in malamin yana da khilafa ko kuma yana da aiki na alƙalanci a hannun shi haka malanta aiki ne wanda fadinta bai kai fadin alƙalanci ba alƙalanci kuma malanta ce wanda fadinta ya wuce fadi na malanta yasa wata yarinya a Kaduna ta so ta auri wani idan ta yace a'a ta rasa yadda za ta yi sai ta aiko mini musamman cewa a zamanin Abubakar Guni in haka ta faru Abubakar Guni ba yana daura wa ƴaƴa aure ba ko ba izinin iyayensu nace gaskiya ne sai nace me take nufi sai ya buga waya sai ya hada ni da ita sai ta ce to yanzu ba mu ne magada Abubakar Guni ba sai nace ba mu bane ce ba mu kai ba nace shi malami Abubakar Guni malami ne kuma alƙali ne mu kuma ba malamai bane na balle mu zama alƙalai da kuma malantan malamai muke muna gaya wa jama'a kawai so maganar cewa mu za mu iya abin da Abubakar Guni yake yi Abubakar Guni alƙali ne da alƙali da soja ku kiyaye ko sun yi ritaya in ta ɓaci suna iya shiga shikenan sun koma misali yanzu sojan ya ga ana yaƙi bayan shekara 60 ya yi ritaya in ya ɗauki bindiga ya yi sura shikenan kawai zai ci albashin wannan wata ya yi aikin soja haka alƙali ko ya yi ritaya jama'a yana tafi a motar shi in ya ga rikici ya rikice in ya fito ya ga ta rikice ya zauna kan wani dakali to shikenan kotu ta haɗu haka abin yake a musulunci kuma haka abin yake a cikin doka hatta Bature so da haka Abubakar Guni alƙali ne kuma malami da haka idan wani uba ya yi tawaye ba zai ɗaura wa ƴarshi aure ba kowaye a duniya ko musulmi ko kafiri in ta je wurin Abubakar Guni a matsayin shi na alƙali zai tsaya ya bincika ya nemi uban da bayani in uban ya ki sai ya daura mata aure ni na halarci daurin auren da Abubakar Guni yayi wa ɗar gidan Reverend Father a palan shi kuma ba abin da ya faru ba abin da ya faru saboda mai alƙali ne it is within his jurisdiction daidai ne palan nashi ya zama kotu yanzu ba falo ne na limamin fiqh mai karantar da risala ba da shi da almajiran da risala duk sai a kwashe su a je a rufe ina fata an gane amma falon yanzu ya juye ne ya zama kotu saboda haka da ya tashi daura auren bai ga yawo gwamna ba bai ga yawo kowa ba shi alƙali ne kawai sai kawai aka gayyaci al'ummar musulmi ku zo daurin aure saboda haka ku ringa kiyayewa don haka ɗan zamani ku kiyaye ba wai don kaga kana jan baki irin wanda su Abubakar Guni suke ja sai ka dauka kai ma matsayinka ba baka kai hancin sulifansu na wanka ba ka kiyaye yawa mutane ya kamata kowa ya aje kansa a matsayin shine zaman ka lafiya in ba haka ba gulab gashi nan nan darki in ka hada mai yadda tafi karfin shi fashewa yake yace ba zai iya ba ba zai gabinta ya haskaka maka ba dan ya burge ka sai ya fashe yace ba zai iya ba amma yanzu sai mutun ya ringa ganin wai ai su su ne su Abubakar gumin yanzu Allahu akbar wasu ma wai sai suna ganin wai su ne su Ibn Taymiyyah nake astaghfirullah mun zauna kai wasu danyen ustadai kai wani yana ganin ai su su ne Ibn Taymiyyah nake jama'a eh gaskiya wurin mai yafi karfi na aka ce me yasa nake wallahi tallahi wurin yafi karfi na ba zan iya daukar maganar ba wani fuffuke fuffuken tantabara matacciya yace wa kanshi wai a ba mal Ibn Taymiyyah an kulle mutum a kurkuku malam saboda tsabar ilimi yana rubuta littattafai an kwace takarda an kwace biro ya koma yana rubuta musu a bango da gawayi aka hana shi sai ya zauna minti 30 sai ya nazari sai ya shirya littafi a cikin kanshi sai ya zauna ya ci gaba da karantar da almajirai in sun fita sai su kofi kitabul iman gashi da haka ya rubuta shi kai yanzu kai dan ka iya 40 hadisa sai ka ce kai ne Ibn Taymiyyah malam eh kai ko ismin Ibn Taymiyyah ka iya fadi daidai mutane kowa ya san matsayin shi jama'a wallahi shine zama lafiya Allah ya taimaka dan haka jama'a kun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kun nisanci ne fuka guda 7 waɗanda suke halakarwa sai daga ciki sai ya ambaci kisan kai yana daga cikin waɗannan laifuka wannan hadisi inda kuma ta ba a can baya a lamba ta 6 an yi takhrijin shi hadisi ne sahihi Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am saboda kurewar lokaci za mu dan saurara anan da zo ne yana yunkurin tambaya muka dan saurara da shi insha Allah wani ne نعم وعليكم السلام ورحمة الله نعم 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 تو قاعدة بحالات تأتيش بكميدة الإمام الشوكان يكاو تكين لون الأوطار دليل رشن حالكين تنش صبو دينا بقبع أجكينش ونشين دليل وريد بسكين تو كما كاغو ينكينا أبن دليل